Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. NTSR ce tare da Muhammad Babande da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 26 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad zai ba mu kanin labarai.
Ata za a rantsar da ƴan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a sharaci ke tsohon shugaban kasa Donald Trump. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ƴan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus, yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. A yau Talata shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce bai kamata kasashe masu arziki su jibga tarin allurar rigakafin COVID-19 ba, yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaki da wannan annoba.
To madalla, to da farko za ku ji cewa an shiga yini na biyu a ci gaba da kokarin neman maslaha da ake yi dangane da rikicin makiyaya da manoma Fulani a yankin Kudu maso yammacin Najeriya, wanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Muna dauke da ƙarin bayani. Za kuma ku ji shugabannin ƙungiyoyin Fulani da ma sauran Fulani sun yaba da tarukan zaman lafiya da aka gudanar a yammacin Najeriya. Sannan za ku ji rahoto cewa cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka dake Aljos ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani shayi da ta hada da zai taimaka wajen warkar da cutar coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami manyan hafsoshin sojojin kasar. Shugabannin sojojin sun hada da Lieutenant General Tukur Yusuf Buratena dakarin kasa da shugaban sojojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar da shugaban sojojin ruwa Vice Admiral Ebok Ekwe Ebas, sai kuma babban hafsan tsaron Najeriya General Abayomi Olani Sakin. A yau Talata za a rantsar da ƴan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a sharaci ke tsohon shugaban kasa Donald Trump. Sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar 8 ga watan Fabrairu, bayan da shugabannin 'yan Democrat da na 'yan Republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu da 'yan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin Trump don su shirya. Karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba Joe Biden ya naɗa a matsayin 'yan majalisar zartarwarsa. Da yammacin jiya Litinin, ƴan majalisar wakilan waɗanda za su kasance masu gabatar da ƙara a shari'ar sun yi tattaki zuwa zauren majalisar dattawa don kai ƙudurin da yake tuhumar Trump da tunzura magoya bayansa su mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a farkon wannan watan na Janairu. Wannan hatsaniya ta sa ƴan majalisar sun yi ta neman mafaka don tsira da ransu, lamarin da har ila yau ya yi sanadin mutuwar mutum biyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ƴan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus, yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala triliyan 1.9 wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala 1,400 kai tsaye ga Amurkawa. ƴan Republican sun nuna turjiya kan yawan kuɗin da kuma yadda ake gaggawa ƙoƙarin cimma matsaya. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya faɗa jiya Litinin cewa duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a auna shi da idon basira, ba wai ranto kuɗaɗe ba da za a tura waɗanda ba sa buƙata. A yau Talata shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce bai kamata kasashe masu arziki su jibga tarin allurar rigakafin COVID-19 ba, yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa, wasu ƙasashe sun sayi kusan ninki huɗu na yawan da al'ummar suke buƙata, yayin da aka bar wasu ƙasashe a rana. Shugaban na Afirka ta Kudu ya ce duniya ba za ta tsira ba idan wasu ƙasashe suna yi wa mutanensu allurar rigakafin amma wasu ba sa yi.
To nan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, a Akure babban birnin jihar Ondo dake kudu maso yammacin Najeriya, an shiga yini na biyu a ci gaba da kokarin neman maslaha dangane da rikicin makiyaya da manoma Fulani a yankin wanda ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Taron da yana samun halartar gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya, takwarorin su da arewaci da kuma shugabannin kungiyar Fulani ta miyatta Allah. Daga Ibadan ga rahoton da wakilin murya Amurka Hassan Umar Sambuwal ya aiko mana.
Dukkan gwamnonin na kudu maso yamma da na arewa da shugabannin kungiyar miyatti Allah sun amince a hada karfi da karfe a fatattaki masu aikata laifuffuka ko ƴan wasu kabila ne. Gwamnan jihar Ondo babban lauya Rotimi Akeredolu ya ce bai ce a kori Fulani makiyaya ba, abin da ya ce a kori duk wanda ke zaune a gandun dajin gwamnati ba bisa ka'ida ba ko shi wane ne, kana a yi wa jirar da masu aikata laifuffuka. Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu yana daya daga cikin gwamnonin arewa da ya halarci taron na birnin Akure.
Alhaji Kiruwa ya bada tabbacin cewa su ma ma'anarsu kenan, duk inda ya lani zuke za su haɗa kai da hukuma su tabbatar da duk wani ɓata gari ko ba Fulani ne ko ba Fulani ne ba sun haɗa kai an fitar da shi daga
ciki. Shiko shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa a lokacin da yake jawabi cewa yayi.
Abunda nake so in faɗa muku nan wanda mun yi ta kokarin a daina samun a kan gwamnonin kudu da na arewa suna haɗuwa da talakawan arewa da na kudu domin a san cewa Najeriya da gwamnan arewa da na kudu da talakan arewa da kudu duka magana ɗaya ce sosai na jiya.
Shima Alhaji Ibrahim Jijji shugaban kungiyar miyatti Allah a jihar Oyo da ya halarci taron ya ce a shirye suke su ba da goyon baya da haɗin kai don samun tsaro.
Muna yi ma gwamnonin nan alƙawarin cewa za mu ba su haɗin kai duk yadda ya kamata a samu tsaro a ƙasa in Allah ya yarda mu yi wannan alƙawari.
Idan ba a manta ba, kafofin yaɗa labarai da dama a Najeriya sun ruwaito cewa gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu da matashi Sunday Igoho daga jihar Oyo sun bai wa Fulani makiyaya kwanaki bakwai da su san inda dare ya yi musu. An dai taron lafiya an tashi lafiya a bisa sa idon ɗimbin jami'an tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. To shugabannin kungiyoyin Fulani da masu sauran Fulani sun yaba da tarukan zaman lafiya da aka gudana a yammacin Najeriya, sai dai sun nemi a dawo da batun rugage da makiyaya domin hana su yawo. Daga Lagos ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Bayan cimma wasu kudori guda 21 karkashin taron da aka gudanar na kungiyar makiyaya da miyatta Allah wato Makba da kuma kungiyar gwamnonin Najeriya karkashin jagorancin Kayo Defaimi na jihar Ekiti a birnin Akure, makiyaya musamman ma dai Fulani da sauran mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan taro da aka gudanar wanda fatan shi shine kawo karshen sa'insa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma ko kuma al'ummomi da ke zaune a irin waɗannan yankuna bayan hari da kuma wa'adi da aka gabatar wa Fulani a jihohin Oyo da Ondo. Ga dai abinda wani ba Fulani ne da na tattauna da shi kuma yake kiwo amma a keɓance ya shaida mani.
To ya sanar malam.
Baba Sani, hakika na samu labarin taro. Abinda nake so ko kuma abinda suka tattauna a ji a silfu wanda ya laifi dai har inda zan ce a hukunta wanda ya laifi, amma cewa mutane su tashi a wannan bai wannan kabilanci bai kamata a ce su taso ba don Fulani sun shiga tsaka mai wuya ko ina ce ake ce Fulani Fulani to ai aka jambi akwai matsala.
To wani kira gare ka ga Fulani dan uwanka?
Yawwa, Fulani abinda zai kira akan su shiga taitayen su domin ba Fulani bai kamata a sa shi a gaba cewa shi komai shi ya bata abu ba, kuma Fulani nan an zalunce su a kasar nan kowa ya sani, an kakkashe na kashewa an sace na shanun su na sacewa an matsa musu ta ko ina. Abinda zan shiga su shugabannin Fulani din zan kira kansu su ta kokarin tara Fulani suna musu jawabai na kwantar da hankali a zauna a nitsu
to ko menene fatan shugabannin Fulani game da irin wannan taruka na zaman lafiya da ake yi tambayar kenan da naiwa Alhaji Salu Zubashankai sarkin Fulanin garin Shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar Fulani na yankin yammacin Najeriya
da kira gwamnatin tarayya cewa ta kamar yadda suka fada can baya cewa za su zo su yi ruga-ruga na Fulani a zanar zuri guda to wannan shirin ya kamata a dawo da shi tun da wuri a dawo da shi tun da kaga akwai dazuka arewacin kasar nan gabaki daya a dawo da su gurin a tsugunan da su gurin a gina masu gurare kuma gina masu asibitoci da makarantu da nasu da na dabbobinsu in aka yi wannan muka ga shikenan huta da wani kace na ce don haka ne kuma ina kira ga Fulani da ake tsongoma maza ake so tashi to su Allah dan nabi su kasu dauki doka a hannunsu su yi hakuri su ga menene gwamnatin tarayya za ta kan wannan lamarin don na imani Allah gwamnatin tarayya ba za ta yarda da wannan cin kashi ko cin mutuncin da ake mutanen Najeriya ba don wannan ba wannan ga Fulani bane to yan mutuncin yan Najeriya ake so a ci gaba ki daya tunda wannan abun da su suke ne suna son su amfana bangaren Fulani ne su shigo da wata matsala wanda zan kawo hargitsi a kasar nan kuma
yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wayannan taruka da ake gudanarwa zai taimaka wajen kawo karshen rigingimu da ke da nasaba da Fulani makiyaya ko kuma harare irin na yan bindiga da ake alakantawa da Fulanin a Najeriya baki daya babin jibrin murya Amurka daga Najeriya
A yau Talata Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka. A zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata, Blinken ya ce a shirye yake tunkari ƙalubale da ƙasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifar wa Amurka. Ya kara da cewa China ta fi zama babban kalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai. Ya kuma kara da cewa akwai fannin da babu jituwa a dangantakar. Akwai kuma waɗanda za a samu haɗin kai idan abin ya shafi muradin bangarorin biyu. Sannan ya yi alkawarin tada kaimin ma'aikata da jami'an diplomasiya. Blinken ya ce yana kallon Amurka a matsayin ƙasar da ke jagoranci a ƙasashen ƙetare bisa girmamawa da ƙwarin gwiwa da take da shi. A yau Talata shugaban Ghana Nana Akufo-Addo da 'yan majalisa da kuma manyan baki da su yi bankwana na ƙarshe ga tsohon shugaba J.J. Rowling, shugaban da ya fi daɗewa a kan karagar mulkin Ghana. Tuni dai jama'a da yawa da suka je don nuna girmamawa ga Rowling, wanda gawarsa ke kwance a cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa da ke Akara. Rowling ɗan shekara 73 ya rasu a watan Nuwamba shekarar da ta gabata, amma ba a bayyana musabbabin mutuwarsa ba. An ɗan jinkirta jana'izarsa saboda saɓani da aka samu a tsakanin shugabannin siyasar Ghana kan yadda za a tafiyar da jana'izarsa. Rowling ya taɓa kafa tarihi a Ghana a lokuta daban-daban bayan ya jagoranci wata gwamnatin soja kafin ya hau karagar mulki a 1992. An kuma zaɓe shi sau biyu ta hanyar demokuraɗiyya na wa'adin mulkin shekara huɗu sau biyu. A gobe Laraba ake sa ran za a yi dai jana'izar tsohon shugaban Ghanar.
A gaida Muhammad Baballe. A wani rahoto, cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta ce tana kan gudanar da bincike kan wani shayi da ta hada take kuma da yaƙinin zai taimaka wajen warkar da cutar coronavirus. Shugaban jami'ar Jos, Farfesa Sebastian Maimako, ya ce tawagar masana ne suke nazari kan maganin wanda har yanzu ake ci gaba da binciken ingancinsa. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji da ke Jos ta aiko mana da rahoton.
Cibiyar bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke jami'ar Jos ta ce tana kan bincike kan wani shayi da ta hada take kuma da yaƙinin zai taimaka wajen warkar da cutar corona. Cibiyar wacce aka samar da ita a shekara ta 2014 an kafa ta ne don gudanar da bincike kan itatuwa da ake samu a Najeriya da Afirka ta yadda za a samar da magunguna kamar yadda ake yi a wasu ƙasashen da suka ci gaba. Shugaban jami'ar Jos, Farfesa Sebastian Maimako, ya ce tawagar masana ne suka yi nazari suka kuma samar da maganin na corona, wanda yanzu haka ake ci gaba da binciken ingancinsa.
A wannan university muna da center wanda tana kokarin ta samu magunguna da kuma hanyoyin da akwai shiwo ba sai ta magani wanda muka sani wanda ana ba mutane a asibiti ba ta hanyar maganin gargajiya za a iya samu a ba mutane da shushuka da yawa suke damun su a cikin abin da suke yi din shine muka faɗa ma mutane university wannan center namu tana kokarin fata samu wani abu wanda duk wanda corona na damun su in sun sha da yardan Allah za su samu sauki amma bamshe su riga sun yi ko ba suna bincike akai to in sun yi bincike in kuma sun samu sai ma sun kai su NAFDAC sai su NAFDAC sai sun sa hannu sun yarda cewa tana da kyau a ba mutane su sha
shugaban jami'ar Jos kenan Professor Sebastian Memako cibiyar wacce ke da hadin gwiwan jami'o'i da wasu cibiyoyin nazari har 16 a Afrika da Turai ta kuma samar da rigakafin cutar corona na dabbobi game da riga kafin saran maciji da wasu kwari da maganin zazzabin cizon sauro da sauransu shugaban tawagar kwararrun da ke binciken yace tun lokacin da cutar corona ta bullo a Najeriya suka shiga binciken maganinta
a sunana professor Goni Dogo da daga cikin abin da muka samu ita ce wannan tea da muke kan kokarin bincike har yanzu ba mu da fito da ita da yanzu duka ba amma ana kan bincike kuma akwai alamu cewa za ta yi amfani kamar nabda su ma ma sun shigo su mun tattauna da su mun nuna musu ga inda muke kuma sun fahimce mu kuma sun ce ya abubuwan da muke yi mu shiga ba da aiki lokacin da muna cikin lockdown din nan mun shiga dumu-dumu muna bincike muka dubi su itatuwa mun da muke da su a Najeriya da Afirka su muka gane cewa ita tuwa guda 13 suna da abubuwan da za su taimaka game da cutar corona wasu ganye wasu kuma bawun muka hada sai ana kan bincike akan amfanin yadda zai zama ko kaman shayi ko syrup ko kaman tablet haka da mutane za su sha don taimake su ga wannan cutar corona
binciken da nayi dai na nuni da cewa rashin samun tallafin kuɗi wa cibiyar ya kasance babban kalubale wajen fitar da magunguna a kasuwa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
An gaishe ki Zainab Babaji da kika aika mana da wannan rahoto. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma sai ku dade gyara zama don shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la kibara.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da manoma a Najeriya suke shirin fara noman rani na wannan shekara, wasu manoma suna kokawa kan rashin samun tallafi don fara yin noman da wuri. Sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta Rifar Reshen jihar Kano a Najeriya, Alhaji Adu Alhassan ya kasai, ya yi karin haske kan irin shirye-shiryen da suka fara don fara noman shinkafa na wannan shekara da wuri. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar sa kamar haka.
Aljado gashi an yi noman damuna ana tinkarar rani. Bana akwai zancen noman rani idan haka ne kuma a wace gaba ake.
To alhamdulillah akwai shi magana ci gaba da noma ake ba maganar ko akwai ba. Tunda aka fara program din nan shekara ta 2017 yes har zuwa yau din nan babu lokacin da aka tsaya kowane season. Duk da ma da aka samu matsalar wannan COVID-19 din nan inda aka tsaya da duniya tak ta tsaya wajen kusan wata 5 mun yi kokari mun kurda mun san yadda muka yi saboda abinci ya zama lalle ga dan adam saboda haka zancen ci gaba da harkar noman nan ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani
ka san wani babban kalubale da aka ce manoma suke ta kokawa shine ana samun jinkiri wajen bayar da kayan aiki sai lokaci yayi nisa sai ku samar da kayan aiki an dauki matakan magance waɗancan matsaloli da aka dinga samu nan da can
ba gaskiya ana kan dauka ka san ai kusan wato duk abin da ka fara a rayuwar duniya al'ada sai ka rika samun wato gutsurutso ma kana gane wannan kana gyarawa yanzu halin da muke ciki muna nan muna gaggauta tattara sunayen mutanen da za su yi noman rani kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba zuwa wajen kusan karshen wannan wata na 11 mun gama tattara sunayen gaba ɗaya zamu mika su ga babban bankin Najeriya za a tace kuma a cikin watan 12 din nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma ya kokarin aga an ba su kafin karshen watan farko na shekara January kenan kaga duk manomi ya sabo shekara duk manomin da zai noman rani in ka ba shi kaya a watan farko na shekara ya sabo shekara a gaskiya ka ba shi kaya akan lokaci da gaske
to idan haka ne mutane sun karu ne dan wato kuna kokawa musamman ga yadda yanayin biyan bashi yake kuma ana daukar matakan cewa misali in ban biya ba da wahala na cancanci a ƙara bani
to gaskiya shi maganar biyan bashi din nan ana ƙara kokari wajen yadda za a yi a ga an yi tukkar hanci abin dadi ma kwanan nan kusan satin da ya wuce babban bankin kasa ya zagaya dukkan wato kungiyoyin da suka yi cikin wannan Anka Borrower program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da da'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda 10 can guda 20 can aka tara su a event center Mina aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnatin babban banki cewa sun yi rawar gani sun biya bashin da ake bin su har aka ba su dama su kawo manoma guda biyu wanda suka yadda da su domin a ƙara nuna musu muhimmancin su kuma su ma an yi musu alƙawari za a ninka musu kayan da aka ba su dan dai a ci gaba da nunawa mutane cewa biyan bashi yana da muhimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske
to tunda ka ce kuna daukar matakai mutane suna misali motsawa ka ce kuna daukar matakan waye da kai misali sun fahimci cewa yana da muhimmanci su dawo da ka
ka san dama shi duk abin da kace kana son kai gyara akan sa ba sai kai hakuri idan kai gaggawa zaka samu matsala amma gaskiya abin yana ƙara gyaruwa fiye da shekara biyu uku baya tunda yanzu misali idan a can baya kana sa ran mutum 10 za su zo su baka sai mutum 1 ne ya zo baka amma yanzu kaga mutum 3 sun zo sun baka ai kaga kana samun ci gaba
akwai adadi ne na mutanen da bana kuke sa ran za su ci gajiyar wannan tsari na noman rani tunda an fara fita ko an ma fita daga na damuna
eh to ai adadi ba kayyadewa ake ba ita Central Bank bude kofa take duk adadin manoman da za a bawa babban banki sun sha alwashin akwai dukiya da za a siyo kaya a basu dan a tserar da kasa daga dogaro da abinci daga wata kasa wannan babban nasara ce kwarai da gaske saboda haka babu adadi iya mutanen da aka samu babban banki zai iya kokari ya cin musu ya basu kaya su noma
wai me da me kuke ba su ne kuma me sharuda
to muna basu iri na shinkafa da za su shuka muna basu taki muna basu injin ban ruwa ka san shinkafa ba za ta nomu ba idan ba ka da ruwa da koda da damuna ba za ta yi ba sai kana da yadda zaka kara mata ruwa balantana na rani dole ka same ni zaka ka samu ruwa da kanka muna basu injin ban ruwa muna basu kuma inji na fesawa ita shinkafar kwalau magani ko kuma taki wanda ya dangace na ruwa sannan muna basu mesa ta abubuwan da ya kamata dai sauran kayayyakin muna basu kuma maganin feshi na kwari ko kuma taki wanda zai kara inganta shi amfanin gonar
to ba magana kuɗi ban je ka amma ci kuɗi ba
a'a gaskiya ba mu basu kuɗi daga farko inda aka fara aka ga kuɗi yana karkacewa ta inda bai kamata ba saboda aka ce magana kuɗi dan ana son lalle mutane su noman kasa ta amfana
to amma da tsarin bayan kuna cewa akwai kuma wani kuɗi da kuke barawa ba shi da yawa na aiki haka na ma'aikata ko wani abu mai kama da take cewa labor din nan
eh to ai shi wannan an mai da shi ya zama shine naka bangaren kai kuma da za ka kawo ta gudunmuwar misali duk kayan noman nan an tattara an baka ai kai kuma dan tashi ka tafi gonar ka je ka tsaya ka gyara abun da ya kamata ka kula ai maka ban ruwan na ai sauran su duk wannan kai kuma ya kamata kai wa kanka
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani shirin yanzu a madadin sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta Rifan Region jihar Kano a Najeriya Alhaji Aduwal Hassan ya kasai kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julia Destration da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Tuwa gaida Muhammad Baballe. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta email. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo. Yace salon VOA Hausa. Tabbas matsalar rashin tsaro a kasar mu Najeriya na nema ya gagar kundila. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro. Ko za mu daina jin tsoro. Amin summa amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Yace hakika horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi wa mai horar da kungiyar Frank Lampard yayi daidai gani irin ja bayan da kungiyar ke yi tun lokacin da Lampard ya karbi jagorancin kungiyar watanni 18 a baya. A sakon injiniya mai gero makeru Kwantagura yace salon VOA Hausa. To baya ta haihu rashin tsaro ya dawo jihar Neja in ta'adda sun yi karfi. Sai sakon Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa tace kama tarin makamai da tabar wiwi masu yawa a jamhuriyar Niger yayi daidai a ci gaba. Sai sakonmu na gaba daga Aisha matar Hussein Dangote Karasuwa tace salon VOA Hausa maganar gaskiya idan har gwamnatin Niger ba ta mike tsaye ba wajen takawa masu shigo musu da miyagun kwayoyi ba to zuwa gaba karamar magana sai ta zama babba da fatan wannan kira ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Usman Manika yace assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio dake birnin Washington da fatan daukacin illahirin ma'aikatan ku na cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka amin. Don Allah ku bani dama a yau domin in yi jinjina ga mai girma gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina akan wannan daukar matakan ƙara tabbatar da tsaro a cikin makarantun jihar domin dalibai su koma azuzuwan su don ci gaba da karatu. Wannan matakin abin yabawa ne da nuna damuwa a kan matsalar tsaro. Muna addu'ar wannan yunkurin na gwamnatin jihar a ƙarƙashin jagorancin gwamnan Allah ya bashi ikon kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'addan da suka addabar al'ummar jihar. Amin. Madalla yanzu kuma sai labari a taƙaice.
A yau Talata za a rantsar da ƴan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'ar cinci tsohon shugaban kasa Donald Trump. Sai dai ba za a fara yin shari'ar ba sai ranar 8 ga watan Fabrairu bayan da shugabannin ƴan Democrat da na ƴan Republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan ɓangarorin biyu na ƴan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin Trump don su shirya. Karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba Joe Biden ya naɗa a matsayin ƴan majalisar zartarwarsa. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci ƴan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala $1.9 trillion wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala $1,400 kai tsaye ga Amurkawa. A yau Talata shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce bai kamata ƙasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin COVID-19 ba. Yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. A yau Talata majalisar dattawan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka a zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata. Blinken ya ce a shirye yake tunkari ƙalubale da ƙasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifarwa Amurka. Ya ƙara da cewa China ta fi zama babban ƙalubale ga muradin Amurka. Yana mai cewa ko da yake akwai ƙofar da za a samu haɗin kai.
To
masu sauraro da hakan ka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya tayar gabatar da shirin da editor mu na yau Mahmud Lalo sai Julie Leather Gresham wanda ta hada shirin da engineer mu na yau ni ce taku Binti Esero nake muku fatan alkhairi ma assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe. Thank you.